sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 19 masu sauraron mu a birnin Yemen dake jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalal FM da tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM da kuma niyya a binnin kwanni sai kuma Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com Assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau Juma'a 14 ga watan Disamba shekarar 2018 Sahara Amin Fage ce tare da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri a cikin shirye-shiryen namu na yau inda za ku ji cewa masana a wata ƙasa da wata ƙasa a nahiyar Afirka sun fara tsokaci kan sabbin tsare-tsare da Amurka ta fitar kan nahiyar Afirka. A Najeriya kuwa za ku ji yadda wasu matasa ke ayyukan tallafawa ƴan uwansu matasa wajen yaƙi da ɗabi'ar shan miyagun ƙayoyi. Kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Sauraro assalamu alaikum Michael Cohen tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a ya ce bai yarda cewa Trump na fadin gaskiya game da batun katsalandan din Russia a zaben Amurka ba Ranar Laraba aka yanke wa Cohen hukuncin daurin shekara 3 a gidan yari saboda wasu laifuka da suka hada da bayar da toshiyar baka ma wasu mata da ake zargin cewa Trump ya tara da su don kar su fallasa lalatar gabanin zaben 2016 da aka yi masa tambaya kan ko Trump yana fadawa lauya na musamman Robert Mueller gaskiya akan duka abubuwan da suka shafi Russia a wata hirar tashar gidan talabijin ta ABC a cikin shirin su na Good Morning America sai Cohen ya ce a'a Wata yarinya yar shekaru 7 da haihuwa wadda ta ketare iyakar Amurka da Mexico tare da mahaifinta a makon da ya gabata ta rasu bayan da aka danka ta hannun jami'an sintirin kan iyakan na Amurka. Hukumomin shige da ficen gwamnatin tarayyar Amurka ne suka tabbatar da haka. Bisa ga wani rahoto daga jaridar Washington Post, yariyar ta mutu ne sakamakon rashin isasshen ruwa a jikinta da yanayin firgita da ta samu kanta a ciki kusan sa'o'i 8 bayan da jami'an suka kama ta a kusa da garin Lloydsburg da ke jihar New Mexico. Daga kasar Guatemala yarinyar ta fito kuma tana cikin wani gungun mutane 163 da suka tunkari jami'an sintirin don su mika kansu a ranar shiga ga watan Disamban nan. Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ce ta yarinyar ta fara Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ne suka ce yarinyar ta fara ciwo ne da wani abu kaman farfadiya a lokacin da take tsare. Jami'an kiwon lafiyar cibiyar sun gano cewa ta kamu da masassara da zafin jikinta ya kai 41 a ma'aunin Celsius. An ɗauki yarinyar a cikin jirgin saman jinyar gaggawa zuwa El Paso da ke jihar Texas, inda a nan ne ta ce gagarinku nan. Kasa da sa'o'i 24 bayan da ta samu bugun zuciya. Majalisar Dattawan Amurka sun ɗauki wani mataki da ba su taɓa ɗauka ba kan ƙasar Saudiya, ƙawar Amurka ta ƙuddaƙut, bayan da ta amince da wani ƙudiri na kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka ke baiwa masarautar Saudiya wadda ke kai dauki a yakin basasar da ake yi a kasar Yemen. Majalisar ta kuma amince da wani kudirin da yin alwadai da kashe dan jaridar Saudiya din nan mai jayayya da masarautar Jamal Khashoggi. Waɗannan matakan biyu sun zama tamkar kashedi ga ɗaya daga cikin ƙawayen Amurka na Quddus. Majalisar ta kuma nuna bacin ranta kan mace-mace da azabar da jama'a ke gani a Yemen. Ta kuma dora laifin kisan ɗan jaridar Jamal Khashoggi kan yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Rasha a yau din nan Juma'a ta ce zarge-zargen da ake ma wata mace ƴar asalin Rasha din nan wanda ta amsa laifinta a wata kotun Amurka cewa ita ƴar liƙin asiri ce ba su da tushe. Yau Juma'a mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce muna daukar waɗannan zarge-zargen a matsayin marasa kan gado.
Gaida Amina Bahara Auna da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masana da ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka sun fara tsokaci dangane da sabbin tsare-tsare da gwamnatin Amurka ta fitar kan yadda ƙasar za ta kalubalanci kakagidan da China da Russia ke kokarin yi a nahiyar Afirka mai dimbin arziki. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da Amurka ta ce za ta ƙara sa ido kan yadda ake amfani da tallafin da take baiwa nahiyar Afirka domin ganin an kashe kudaden ta hanyoyi da suka dace. Ga Mahmud Lalo da fassarar rahoton Patsy Wudakusawara.
Tunda dadewa shugaba Xi Jinping yake ta zabarcin shugabannin kasashen Afirka musamman ma a taruka irin waɗanda aka yi a watan Satumba tsakanin kasar ta China da shugabannin nahiyar Afirka. Rahotanni da dama sun yi nuni da cewa kusan duk inda ka ratsa a nahiyar ta Afirka zai wuya baka ga wani aiki da China ke yi ba. Wannan yasa Amurka ta yi yunkuro ta kaddamar da wasu sabbin tsare-tsare da suka shafi nahiyar ta Afirkan waɗanda hukumomin Amurka suka ce an fidda su ne domin kalubalantar tasirin da China ke yi a nahiyar wanda ke karuwa a kullum da kuma yunkurin da ita ma Russia ke yi na neman gindin zama. John Bolton shine mai baiwa shugaba Trump shawara kan harkokin tsaro shine kuma ya fidda waɗannan tsare-tsare.
The predatory practices pursued by China and Russia.
Irin abubuwa da China da Russia ke yi a nahiyar Afirka na nuna fin ƙarfi. Yana kawo cikas ga bunƙasar tattalin arziki nahiyar ta Afirka. Yana kuma daƙile 'yancin cin gashin kai da fannin hada-hadar kudaden nahiyar ke da shi, tare da kawo cikas ga ayyukan da Amurka ke yi na saka hannayen jari da na ɓangaren soji, wanda hakan ke barazana ga tsaron Amurka.
A cewar Bolton, muradin Amurka shine ta faɗaɗa harkokin kasuwancinta tare da yakar ayyukan ta'addanci, a kuma tabbatar da cewa kudaden tallafin da Amurka ke bayarwa ana kashe su ta hanyoyin da suka dace. To tuni dai wasu daga cikin kasashen Afirka suka fara tsokaci dangane da waɗannan sabbin tsare-tsare da suka shafe su. David Gachuru shine mataimakin jakadan ƙasar Kenya a nan Amurka.
We have the speech, we'll take a look at the speech.
Za mu dubi kan jawabin da abubuwan da ke kunshi a cikin sa. Za kuma mu yi tsokaci akai. Amma dai kafin nan muna masu farin ciki da muka ga cewa Amurka ta fara fitar da wasu tsare-tsare da za su amfani nahiyar ta Afirka.
Finally, America has a strategy that is purposeful towards Africa.
Waɗannan dabaru ko tsare-tsare manufofi ne da gwamnatin shugaba Trump take bayyanawa waɗanda suka haska China a matsayin babbar abokiyar hamayya. Sai dai wasu masu fashin baki irin su Michael Fick, wanda na ɗaya daga cikin masu matsakaicin ra'ayi, na ganin wannan hamayya da ke tsakanin ƙasashen biyu za ta iya haifar da illa.
Which we should be creating partnerships with countries in Africa based on our.
Kamata yi a ce kasashen sun kalli lamarin ta fuskar yadda za su haɗa kai su kulla hulɗa da kasashen na Afirka ta yadda za su kare muradunsu da za su amfani ɓangarorin biyu. Wannan ba faɗa ba ne tsakanin Amurka da China. Amma idan aka kalli lamarin ta wannan fuska, ina ganin abin zai haifar da illa ga mutane da dama. Baya ga batutuwan da suka shafi harkokin kasuwanci, Bolton ya ce Amurka za ta yi garan bawul ga yadda take tallafa wa dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda ke ayyukan wazir da zaman lafiya a nahiyar.
Za mu kuma daidaita komi, za mu yi garan bawul, za mu kuma soke wasu ayyukan wanzar da zaman lafiya waɗanda ba sa samar da biyan bukata. Burinmu shi ne mu sasanta rikici ba wai mu tsayar da shi ba.
Ƙasar ta Amurka dai ta ce baya ga haka za kuma ta yi dubi kan kuɗaɗen tallafi da take baiwa wasu ƙasashe waɗanda salon mulkinsu bai kwanta mata a rai ba, inda Bolton ya ambaci Sudan ta Kudu da ke fama da rikici a matsayin ƙasar da za ta daina samun tallafin Amurka.
To, wasu matasa a birnin Jos da ke jihar Filato da ke arewacin Najeriya sun dukuba wajen ganin sun tsamo matasan da suke fama da matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi domin sama musu makoma mai kyau. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Ilyas Kasimu ya aiko mana.
Lawal da abokin Sadola wasu matasa ne mazauna birnin Jos a arewa ta tsakiyar Najeriya. Ofishinsu da ke Buzu Street a Jos sukan tafi baki iri daban-daban, kowa kuma da irin tasa bukata.
Kusan dai wannan aiki dai a takaice za mu iya cewa mun tsinci kanmu wajen shekara goma muna yi, wanda wannan shekara goma da muke yi mun fi ba da ƙarfi ɓangaren shaye-shaye na matasa kamar shekara uku da ya wuce ne.
Sukan shiga cikin unguwanni lunguna-lunguna da saƙo-saƙo musamman don su gano matasa, musamman masu fama da annobar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da zummar sama musu taimako. Wannan ita ce unguwar Chonyap, wacce aka fi sani da Kwangwarosha, ɗaya daga cikin unguwannin birnin Jos da ke fama da matasa waɗanda suke shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Kuma a nan Dola da Lawal sukan zo su duba su ga ko za su samu wani matashi ko matashiya da ke fama da wannan matsala domin su taimaka mata. Kuma wannan unguwa suna cike da godiya da farin ciki da wannan aiki nasu.
Lawan da Dola suka lura da cewa maybe fa wanda zan iya zama wani abu da zai ce fa ko inda fara ya taimako na fa idan ina so in zo na sai na ce mai ni zan je sai wata rana ina zo ne a gida ba wai na shirya ba fa an dan zan ce mun za ta fidin biya da abun envelope na tafi na sa kaya na ma ciki ba ma da jika ba dan kasan da cewa ni na taya din irin life ne.
Mun jeje gurare da yawa inda suka matattara irin wanda ake zama a yi wannan shaye-shayen. Mun jeje gurin mun zauna da irinsu da yawa, mun yi hirarraki da su da yawa, sun gaya mana damuwoyin da ya haifar musu da shiga cikin wannan yanayin rayuwar, wanda wasu suka ba mu haɗin kai daga ciki muna zakulo su ana kai su rehabilitation, wasu kuma ana ɗauko su ana koya musu sana'a, wasu kuma ana samun lokaci a zauna a yi counseling ɗinsu, wato a wayar musu da kai a ɗan cire musu wata ɗimuwa da take damunsu a cikin ƙwaƙwalwarsu.
Abubuwan da suke yi sofa a gaskiya da touch lives, in aka ce mutane kamar haka wanda da touch lives kuma ba su samun taimako a gaskiya abun bare yiwu ba, because in the issue of these drugs wanda na san suna aiki, please I'm praying when I'm hoping for organizations su zo su taimaka musu.
Wannan burinmu shi ne muna roƙon Allah ya nuna mana ranar da za mu ga cewa wannan al'amarin da muke yi ya bunƙasa ya haɓaka, wanda ya zamana cewa duka abubuwan da muke yi muna da wata santa tamu wadda duk abin da ya shafi matasa, mata, yara, hada dattijai waɗanda suke da matsaloli irin waɗanda muke aiki a kan su.
Daga Jos, Nigeria, Ilyas Kasimu.
Baya ko ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance, kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya, dokar a sha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka shan kwaya, kar ku sha kwaya.
To yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Kafin mu buɗe layukanmu mu ci gaba da shakatawa da wannan waƙar.
takalla ba dan dai kwaya ko ba ta da kyauta kan sa alala ce kwaya ko saurara kwaya ko basha dai kwaya ko ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ko ba to tun da ba na sha wannan mu baya sha to kar a sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka baya sha babanka baya sha mai kai ka shan kwaya na yan kwaya na lanci yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara na lanci yan kwaya na tsina yan kwaya jama'a a basha dai wallahi ba ta da kyau
dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alama ƙari 1-202-205-6555.
Muke magana da kwanta gora
Haji Amina Auna kina magana da engineer mai girma ke kwanta gora jihar Niger
to malam muna jin ka
to alhamdulillah yo a kowa take gode za mu jinjina ba wani bawan Allah da yawa bayan Allah taimako a nan jihar Niger akwai wasu bayan Allah da ba da lahiya ya dauki tawaye su wasu an kai su Niger wasu waje akan neman lahiya shine kuma sanata Ibrahim Musa dan takarar gwamnatin jihar Niger a jami'ar PTN dan haka ya abin taimako da kuma abin ayaba bai dan haka Allah shi kara wadata mu da irin su alhamdulillah ni ne engineer mai girma ke dukkan tagur jihar Niger
to mun gode engineer sai kuma daga jihar Bauchi da wa muke magana
assalamu alaikum hajiya barka da aiki
wa alaikum salam barka dai
sunana Ayuba Garba imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
to malam Ayuba muna jin ka
yawa to ra'ayina na yau zan yi murna ne masu ma'aikatan social welfare na jihar Bauchi da kuma ma'aikatan sashin lafiya da mai girma gwamna ya kara musu wani dan allowance to muna kira dai mai girma gwamna akwai wasu sashi kuma wanda ya safi sashin ilimi na yaki da jahilci na jihar Bauchi da kuma kananan hukumomi muna kira mu mai girma gwamnan jihar Bauchi ya dubi wannan sashi na yaki da jahilci kuma ya kara musu allowance saboda suna shiga suna ba da mutane ilimi muna roƙon gwamna ya sako musu wani allowance da dan abin hawa masu ilimin yaki da jahilci na jihar Bauchi nagode mai magana Ayuba Garba imam
to malam Ayuba godiya muke sai kuma daga jihar Kebbi wa alaikum salam to daga jihar Kebbi layin naka ya katse kuna dai tare ne da nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kada dai a manta lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 sai kuma yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa da wa muke magana
Alhaji Gimba da kan lafiyar rahan Nasarawa.
To Alhaji Gimba muna jin ka.
Fata na dai a zauna lafiya.
To Alhaji Gimba godiya muke yi. Muna nan dai tare ne a sashen Hausa. Kada a manta number ita ce 2022 0525 55. Da wa muke magana?
Muna magana da Abdulsalam ne matari karamin hukumar Soba.
To Malam Abdulsalam.
Abdul Jalal.
To Malam Abdul Jalal muna jin ka.
Zai yi lokaci ne a kan tsofaffin malaman makaranta a jihar Kaduna. A jiya local government na ji an ce wasu sun ɗan yi zanga-zanga kuma an kama su a wuce.
To Malam Abdul Jalal godiya muke. Da wa muke magana? Daga wace jiha?
Alhaji Rabi'u Abdullahi Kandume daga Oyo jihar Ibadan Najeriya.
To muna jin ka.
Yau ne ina magana ne akan wa'annan dattawa na arewa da suke yada mutuncinsu. Suna magana daga baya, wannan ya ce ni ban faɗa ba, wannan ya ce ni ban faɗa ba. Su tuna ba su ne iyaye da kakanninmu yanzu, kuma ana kiran su farfesoshi, kuma farfesa aka ce farfesa. To ya kai matuƙa ga ilimi da su ne ya kamata. Amma yanzu ina maganganun da bayan kwana ɗaya ko biyu aji kuma ƴan uwansa suna ƙaryata shi, abin da yana tamana da hankali. Da Allah muna roƙon su riƙa haƙura da duk abin da ya faru tsakanin su can na manya. Mu mabiya ba ma jin daɗin al'amarin nan ko kankani.
To godiya nake yi. To godiya nake yi. Sai kuma daga jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam.
To ne mace barka da yake. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa muna jin ka.
To alhamdulillah, ni abinda nake so janyo hankalin mutanenmu masu siyasa a Najeriya, a ɗauka fa siyasa ba da gaba ba. Bai kamata a riƙa siyasa ana habaice-habaice ana magana wai yunwa yunwa ba. Ni na ganin idan ka ba kana kanta ma kana magana yunwa arewa, sai ga kamar ma kana zagi ƴan arewa ne. To ya kamata mai hattara ita yin wannan da mutane ke magana, ai ba ma yunwa a Najeriya. Duk wanda ya ce akwai yunwa a Najeriya baya aikin yi. Kuma daga ƙarshe ina fatan alkhairi ga shugaban Dankuwa Tagu Alhaji Suleiman Sahabi Shindi Tsakabi Set. Ina mai fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo. Na gode.
To Malam Musa godiya muke. Daga wace jiha da wa muke magana?
Dauda ne daga Kaboji.
To Malam Dauda muna jin ka.
To gaskiya na jima ina neman wayan ku shewa Allah ya sani samu na kawo jin shekara 10.
To yau barka ka sami mu.
Magana na.
To ina jin mun rasa Malam Dauda. To number dai da za ku kira ita ce 2022 0525 55. Kuna nan dai tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau dai kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. So daga wace jiha da wa muke magana?
Ni ne Alhaji Yusuf Daura.
To
Kaduna, Kaduna ku sai.
To muna jin ka.
Eh. Yawa, saboda ra'ayina dan Allah ƴan siyasa su yi siyasa hankali kwance. ba tare da ana rigima ba dan Allah. Kuma duk wanda yake goyen bayan Buhari muna kaunar shi 100%. Saboda mun Allah da Buhari za mu zaba 100%. Duk wanda ya nuna ba san Buhari, mu ma gaskiya ba mu sani. To na gode.
To Alhaji Isu godiya muke. Mun gode.
Isu mai salati.
To Alhaji Isu godiya muke. Mun gode.
To madalla.
To madalla. Da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku, muna godiya. Ana tare ne da nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agoganmu a nan na cewa
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Muna jin ka.
A yanzu lafiya.
Lafiya kalau, da wa muke magana? Da ko wace jiha?
kina magana da Muhammad Tayyib ne daga Hadejo Jigawa State.
To muna jin ka.
Ina so in tsokaci ne game da yaudare-yaudaren da ƴan siyasa suke ma al'umma su san fitowar kan magiya waye. Irin zaluncin da suke wa al'umma da yanzu fa talakawa ba su dauki wannan kaskancin ba. Kuma ina jan hankalin dukkan wani talaka da yake kasan nan ya zuba wanda ya dace da zaɓa, wanda ya tabbatar da zai masa aiki gwargwadon hali. Ina fata a tashi lafiya.
To mun gode. A nan muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku, muna godiya. Yanzu agoganmu na cewa ƙarfe 3 na yamma da minti 55. Sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Yanzu dai ta faru ta ƙare a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, an da aka kammala zaben shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Finkafut, wanda aka jima ana tsimayi a gudanar a faɗin ƙasar. Wanda ya lashe zaben shine Yarima Bombo Saidu da ƙuri'u 46 ya doke abokin adawarsa tsohon mai tsaron gidan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Joseph Antoine Bell. Shi kuma ya samu ƙuri'u 17 kacal, sai kuma mai bi masa Merge Nyamsi ya samu ƙuri'u 4, sauran kuma ba su samu ko ƙuri'a guda ɗaya ba. Shi dai sabon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar ta Kamaru Yarima Saidu Bombonjoya, ɗa ne ga sultan ɗin birnin Bahun Ibrahim Bombonjoya, kuma dama can mataimaki ne ga tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar, wanda yanzu haka yake gargame a gidan yari sama da shekaru 2 da suka shuɗe. Iya Muhammad yanzu dai masu rike da rikon ƙwaryar sun tattare yanasu dabara ya rage wa ga mai shiga rijiya Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai labaran, amma wannan karan a taƙaice.
Amurka ta bayyana wani sabon salanta na fuskantar harkokin Afirka jiya Alhamis, wanda aka tsara da zummar kare muradun Amurka da kuma ƙalubalantar yunkurin ƙasashen China da Rasha na ƙulla hulɗar tattalin arziki da siyasa da kuma tsaro a faɗin nahiyar ta Afirka. A wata rubutacciyar takarda mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton, ya bayyana manufofin waɗanda aka kasafta su zuwa sassa uku, waɗanda aksari ci gaba ne da matakan Amurka ta fuskar soji da cinikayya da kuma tallafi a Afirka. Abinda ke sabo kawai shine batun dukufa kan shirye-shiryen da za su iya yada muradun Amurka muraran da kuma himma wajen hana China da Russia yin kane-kane a Afirka. Wannan mataki ne da ya bada fifiko kan muradun Amurka da kuma hurdar bangarorin biyu, a cewar Jennifer Coker, shugabar tsangayar nazarin harkokin Afirka ta Jami'ar George Washington a hirarta da muryar Amurka. Michael Cohen, tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump, yau Juma'a ya ce bai yarda cewa Trump na faɗin gaskiya game da batun katsalandar ɗin Russia a zaben Amurka ba. Ranar Laraba aka yankewa Cohen hukuncin ɗaurin shekaru 3 a gidan yari saboda wasu laifuka da suka hada da bayar da toshiyar baka ma wasu matan da ake zargin cewa Trump ya tara da su don kar su fallasa lalatar gabanin zaben shekara ta 2016.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Daniel Brown da ya hada shirin ya bada umarni, da injiniyan mu na yau Justin Zahra Amin Fage ke cewa ku huta lafiya.